sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 4 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa jihohin Oyo da Ogun na kudu maso yammacin Najeriya sun cimma yarjejeniyar daukar matakan tsaro na bai daya. Za a ji ƙarin bayani kan buƙatar hukumomin Najeriya ta a taso keyar tsohon ministan man fetur na Najeriya Diziana Madoki. To ko me yasa majalisar dattawan Najeriya ta shiga tsakani a rigimar gamayyar kungiyoyin ɗaliban Najeriya da makarantun da suka ƙara kuɗin karatu?
Lokaci ne wanda komi ya ta'azzara kuma a ce za a ƙara kuɗin makaranta, yana iya jawo tarzoma a makarantu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma sai a mana aikin gafara, yau ba za a ji ra'ayoyin masu sauraronmu ba saboda wani abin da ya sha ƙarfinmu. Yanzu kan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya. Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rasha wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata, sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan Ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin Biden. Jami'an leken asirin Amurka sun ce kirkiro bidiyon harin irin wannan yana ɗaya daga cikin zaɓi iri-iri da Kremlin ta ɓullo da su domin neman uzurin mamaye Ukraine, a cewar jami'an. Za a saki bidiyon domin a nuna akwai barazana ga tsaron Rasha, sannan a kuma kafa hujjar ɗaukar matakan soji, a cewar wani jami'i wanda ya nemi a sa kai sunansa. Idan aka saki wannan faifan bidiyo, zai iya baiwa Putin madogara da yake bukata don farawa da kuma halasta ɗaukar matakan soji a kan Ukraine, kamar yadda jami'in ya ƙara bayani. Firaministan Pakistan Imran Khan ya isa ƙasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu, sannan ya gana da shugaban Sin ɗin domin ƙarfafa dangantakar kuch da kuch da ke tsakanin ƙasashen biyu a bisa al'ada. Jami'ai sun ce manyan ministoci masu yawa suke yi wa Firaminista Khan rakiya a wannan ziyara ta kwana hudu zuwa Beijing, inda tattaunawa da shugaba Xi Jinping da Firaminista Li Keqiang za ta mayar da hankali akan ƙarfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayya, ciki kuwa har da batun hukumar haɗin gwiwar nan ta harkar tattalin arziki tsakanin ƙasashen yankin na China da Pakistan da ake kira da CPEC a takaice. A ƙarƙashin wannan ƙawance na CPEC, sun ta zuba jari na biliyoyin daloli don samar da kayan raya ƙasa a Pakistan, wanda ake jinjinawa a matsayin wani shirin Beijing na karaɗe duniya ta shirin samar da hanyoyi, tasoshin wutar lantarki da sauran ayyukan samar da wasu kayayyakin a Pakistan da sauran ƙasashen Asiya da kuma Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hoɓɓasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga da gaggauta gurfanar da masu aikata manyan laifuka tare da ɓullo da wani sabon shiri na bin diddigin kwararowar haramtattun bindigogi da kuma farauto masu sayar da bindigogi ba da izini ba. Biden ya kai ziyara birnin New York, inda ya gana da sabon magajin garin birnin Eric Adams, kuma tsohon ɗan sanda mai mukamin captain, wanda a cikin wata guda da fara mulki ya fuskanci matsalar kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda biyu da kuma harbin wani. Biden ya ce gwamnatin tarayya za ta aika wa biranen ƙasar nan kuɗi dala miliyan 350 domin su tunkari guguwar aikata manyan laifuka da ta ƙara yin ƙamari yayin shekaru biyu da aka shafe ana fama da annobar coronavirus.
Ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya. inda gwamnonin jihohin Oyo da Ogun suka cimma yarjejeniyar daukar matakan tsaro na bai daya saboda karuwar yan bindiga da sauran miyagu. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde da gwamnan jihar Ogun Yarima Dako Abewodun sun yi alkawarin yin aiki tare don kawo ƙarshen sata da garkuwa da mutane da ta'addanci musamman akan iyakokin jihohin guda biyu. Gwamnonin biyu na jihohin Oyo da Ogun sun sha wannan alwashi ne a lokacin da suka yi taro a game da tsaro a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun da yake jawabi a wajen taron. Gwamnan jihar Oyo Sayi Makinde ya ce jihohin guda biyu sun haɗa gwiwa ne don su yaƙi sata da garkuwa da mutane da kuma ta'addanci wanda ke ƙara yaɗuwa a tsakanin jihohin biyu na Oyo da Ogun. A nashi jawabin gwamnan jihar Ogun Yarima Dako Abewodun ya ce sun yi wannan taro a game da tsaro don jihohin biyu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi faɗa da ƙaruwar aikata laifuffuka kamar rikicin makiyaya da manoma, satar mutane da ta'addanci a jihohin biyu makwabtan juna. Gwamnonin biyu na jam'iyyun APC da PDP wannan shine karo na farko da suka manta da siyasa suka dauki matakan haɗin kai a game da tsaron jihohin su hanyar yin taro a masaukin bakin shugaban kasa dake Ibara Abeokuta a jihar ta Ogun. To kome jama'ar jihohin Oyo da Ogun za su ce a game da wannan haɗin kan don samar da tsaro?
Sunana Olawuye Madina.
Me zaki ce a game da wannan taro?
Wannan taro da governors na Oyo da Ogun sun yi da tsaro yayi kyau saboda mu mutane Oyo State da Ogun State hankalinmu za ta kwanta. Mun ji daɗi don yanzu barawo yayi yawa, mai sata mutane yayi yawa, mai kashe mutane yayi yawa, mai kashe yara yayi yawa ko ina a Nigeria. Wallahi muna so tsaro sosai, za mu yi barci lafiya, za mu tashi lafiya. Mun gode governors Oyo da Ogun, Allah ya taimaka.
A wajen taron da ya sami halartar jami'an tsaro da kusoshin gwamnonin jihohin Oyo da Ogun dai an amince a kafa wata rundunar tsaro kana a bata horo da za ta sanya ido ga kai komon jama'a a iyakokin jihohin Oyo da Ogun don dakushe masu aikata laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan, yanzu kuma ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabannin Philippines suna kokarin sayan wasu manyan makamai masu linzami na ruguza jiragen yaki na abinda masu yin sharhi kan al'amura suke ganin wata sabuwar aniya ce ta turjewa kasar Sin a takaddamar da ake yi ta teku, sannan da karfafa dasawar gwamnati mai fada a birnin Manila da kawarta Amurka. A cikin watan jiya ne na Janairu, Philippines ta kulla da wajewar sayan makami mai linzani mai suna Brahmos a shirin haɗin gwiwar Rasha da Indiya. Wannan mataki ya biyo bayan amincewar da Manila ta yi cikin watan Yulin shekarar 2021 ta ci gaba da yarjejeniyar wata ziyara da sojojin Amurka suke kaiwa, wadda ta ba da damar sayan makamai da yin musayar bayanan leƙen asiri da kuma bai wa sojojin sukunin shiga cikin kasar ta Philippines domin yin atisaye. Ko da yake Philippines tana cikin wata kungiyar kasashe masu goyon bayan Amurka a gabashin Asia, amma a cikin shekarar 2016 shugaba Rodrigo Duterte ya kalubalanci wannan kawance ta hanyar neman yin abota da Sin, kasa mafi karfi a Asia da yake alfahari da hakan, sannan ya rika sukar tasirin da Amurka take da shi a kasarsa. Amma wasu gardandami a kan tekun kudancin Sin cikin shekaru hudun da suka gabata sun sa shugaba Duterte ya sassauto. Wata babbar tawagar Amurka ta kai ziyara Lithuania cikin wannan makon domin nuna goyon baya ga wannan kasa ta yankin Balkans a karuwar sabanin da ke tsakaninsu da Sin mai nasaba da batun Taiwan. A cikin watan jiya ne a hukumance Beijing ta hana shigo da kayayyaki daga Lithuania bayan da aka kai wa Taiwan izinin bude ofishin wakilci a babban birnin Vilnius. China tana ikirarin cewa Taiwan wani yankin kasar ta ce, wannan takaddama ta zafafa zuwa rikicin kasuwanci a tsakanin kasashen yamma da Beijing. Karamin sakataren ci gaban tattalin arziki makamashi da muhalli Jose W. Fernandez ya gana da ministocin gwamnatin Lithuania a ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana da cewa nuna ci gaba da kwakwaran goyon baya ga Lithuania duba da matsan harkokin siyasa da na tattalin arziki da take fuskanta daga Sin. Bangarorin biyu sun tattauna game da batun aiwatar da shirin kashe wata dala miliyan 600 don karfafa harkar kasuwanci tsakaninsu.
To, labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake nufar Najeriya, inda bayan da gamayyar kungiyoyin ɗaliban jami'o'i da sauran cibiyoyin ilimi ta yi barazanar fara wata babbar zanga-zanga saboda ƙara kuɗin karatu da aka yi, majalisar dattawan ƙasar ta yi wuf ta shiga tsakani. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da cikakken rahoton.
Wannan dai ya biyo bayan jan hankalin majalisar dattawan Najeriya da sashen dalibai na gamayyar kungiyoyin arewacin kasar suka yi kan batun karin kuɗin makarantun jami'o'i, lamarin da a cewar su ke zuwa ne a lokacin da bai dace ba, la'akari da yanayin matsan tattalin arziki da kuma tarin matsalolin rashin tsaro da kasar ke ciki. Comrade Jamilu Aliyu Ciranci shike zama shugaban bangaren dalibai na gamayyar kungiyoyin arewacin kasar.
Mun gana da shi shugaban majalisar dattawa na kasa, Sanata Ahmad Lawan, muka je muka bashi bayani, muka kai masa korafi da dalibai da iyaye da kuma matasa da duk wani mutumin da ke kishin Najeriya yake da shi, na cewa lalle wannan karin ba zai hafa ma Najeriya da mai ido ba, musamman arewacin Najeriya. Mun yi maganganu da shi sosai, kuma ya fahimce mu, ya ji dadin wannan al'amari da ya kasance dalibai ba su dauki doka a hannun shi ba, kuma in Allah ya yarda a matsayin shi na shugaban majalisar dattawa za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa an samu ragi a su waɗannan kuɗaɗe ko kuma an yi wani abin da ya kamata a yi.
A bangaren majalisar dattawa da kwamitin ta kan al'amuran manyan makarantu sun dauki matakin hana daliban gudanar da zanga-zanga da suka dau shirin yi a fadin kasar. Sanata Ahmad Babbakai ta shike zama shugaban kwamitin kula da harkokin jami'o'i da manyan makarantu a majalisar dattawan Najeriya.
Mun ji koke-koken su, kuma gaskiya a wannan kani da ake ciki waɗannan koke-koke da suka yi gaskiya suna da matukan muhimmanci a kalle su da idan basira. Lokaci ne wanda komai ya ta'azzara, kuma a ce za a ƙara kuɗin makaranta, yana iya jawo tarzoma a makarantu wanda zai jawo kuma a rirrife su dukiya a kuma bannar lokaci na karatu. Mu a matsayin mu na shugabanni muka ga cewa ya kamata mu sauri mu tarbi abin yadda zamu samu mu daidaita shi, yara su zama suna makaranta su kuma makarantu, mu san yadda za a yi mu tattauna da su don a samu matsaya. Yanzu haka committee ina ya tura ma su goyon rangaya duka da su da shugabannin su na MBTE, NUC da National Board for Colleges of Education, da fatan cewa zamu iya tattauna domin magana ƙara kuɗin da ake na makaranta yanzu a jingine shi saboda halin da al'umma suke ciki.
Duk da kokarin cika alƙawarin wannan gwamnati na ƙarin kashi 50 cikin 100 a kasafin kuɗin ta na wannan shekara ga bangaren ilimi, har yanzu dai da sauran tafiya idan aka kwatanta da kashi 15 zuwa 20 da kasafin hukumar kula da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta nemi kasashe su ringa kebewa a duk shekara ga bangaren, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya amince wajen tabbatar da Najeriya ta bi tsarin cimma wannan manufa. To sai dai a cewar Dr. Muhammad Nuwaila da ke zama malamin kwalejin ilimi, ƙarin ga ɗaliban zai iya zama matsala domin ko da ma an ƙara ba lalle bane kuɗaɗen su je inda suka kamata.
An ji an ciwo bashi an ce za a gina hanyar jirgin ƙasa, an ciwo bashi an ce za a gina gada, ba kwa ga ilimi duk yafi wa'annan, me yasa ba za a ɗauko kuɗin da aka yi na bashin a sashi a ilimin ba? Saboda ilimi ne, in ka ilmantar da jama'a za su ƙirƙiro hanyar da za ka samu kuɗin da za ka je ka biya wancan bashin. Amma yanzu an ciwo bashi ana yin abu kusan wanda za mu ce ba muhimmai bane, wanda muna ƙoƙarin mu yi shi ne wanda ba mu kai mu je ba muke kai kanmu. Ya kamata gwamnati ta duba wannan abu, ta duba cewa ilimin yaran nan shine mafita fa, kuma shine zai musu generating dukiya nan gaba.
Rahotanni dai sun yi nuni da cewa wannan ƙari na kuɗin makarantu na iya sanya ɗaliban cikin tsaka mai wuya, inda wasu kan iya barin karatu sakamakon rashin iya biyan sabon kuɗin. Kazalika wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta gaza biyan bukatun malaman jami'o'i, musamman ma kan yarjejeniyar da suka cimma tare a baya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumomi a Najeriya ciki har da hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC sun buƙaci a tasu musu ƙeyar tsohuwar ministar mai Diziana Alisa Maduki bayan da wata babbar kotun tarayya ta bayar da sammacin hakan. Don jin ƙarin bayani game da matsayin hukumar ta EFCC kan wannan batu da kuma matakan da take shirin ɗaukawa na ganin an zo da tsohuwar ministar, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya tuntuɓi shugaban hukumar ta EFCC Abdulrashid Bawa wanda ya ce,
mun samu wannan warrant din na akamata, to kuma dama ana buƙatar wannan ne don a tura office din shi idan doka na kasa don ya tura musu jami'an hukumomi na Birtaniya don su tsaya su duba dangane da request da Najeriya ta yi makin na cewa ana buƙatar ta zo ta burfana gaban kotu akan abubuwan da muke da su a nan Najeriya. So an samu wannan za a bayar kamar yadda ka sani na bin ƙa'idoji, su kuma daga nan za su yi nasu aiki sai mu jira mu gani ko da za mu samu nasara ta wannan hanya.
Amma daman akwai hudda ko mu'amala tsakanin hukumarka da takwarorinta na kasashen duniya musamman Ingila, inda kana daya da cikin wanda suka samu horo a irin wancan cibiyoyin. To me kuke yi kun amfani da wannan mu'amala domin ya ƙara inganta ko taimakawa na gaggauta daukar wannan mataki na doka kada shi ma a yi shekara wa shekaru ana neman aiwatar da umarnin kotu?
A wannan hulɗa tamu tana nan, kuna nan ko yaushe sai ƙara ƙarfi take yi. Amma ga wannan ishu ɗin da ke da kai tambaya a kai, ishu ne da muke buƙatar cewa ita hukumomi na su ƙasar Birtaniya su ba mu ita by way of extradition nan ƙasar. So dole ne mu daga gare mu abin sai mu yi magana da Central Authority Unit wanda yake unit ne da ke cikin ita office ɗin idan doka. Shi kuma daga nan zai yi magana da Central Authority Unit da ke can Ingila. Su kuma za su yi magana da su jami'an su tsaya su duba su gani shin wannan application ko request ɗin da Najeriya ta yi ya yi meritin su saurare shi. To idan su kai wannan su kuma lokacin su za su aiwatar dangane da request ɗin da su Najeriya ta yi miki a kai.
Menene a dunkule kuka samu nasarar nuna wa kotun Najeriya hujjoji ko irin tsananin barna da ake zargin ta yi da yayi sanya aka ba da wannan umarni na a dawo da ita ta amsa tambayoyi?
To abubuwa a kasu suna da yawa. Muna da abubuwa na duka sani na kudaden da aka ba jami'an zaɓe a zaɓen da aka yi na ƙasa a 2015 wanda yake tana ɗaya daga cikin wanda ake buƙata ta zo ta yi jawabi a kai. Akwai gidajenta da muka samu a nan Najeriya sun kai 84 wanda su ma akwai ana son ƙarin bayani na ta akai. Akwai wayansu kudade da aka samu a wayansu bankuna nan kamar yake ya kai $153 da shi ma ana buƙatar ta yi bayani a kai. Akwai kuma rigingimu kamar yadda ka sani na Atlantic Energy Drilling Concept, wannan kamfanin nan da ya kwashi man Najeriya ba gaira ba dalili wanda yake ana ma kotu a kai shi ma. To duka wa'innan ana buƙatar ta tsaya ta yi bayani.
Wannan shari'ar ko wannan hukuncin abu ne da zai daɗaɗa maka rai domin an ce kai ne tun farko ke jagorancin kwamitin da ya bincike ta kafin ma a naɗa ka shugaban hukumar EFCC ko?
Abu ne muka yi ta ƙoƙarin mu samu kuma yanzu Allah ya riga ya kawo shi. Shi system ɗin da Najeriya gaba ɗaya ai Najeriya ce kamata ta murna irin wannan abubuwa. Ko da wannan bannin da aka yi kowa ya ganta kowa ya santa kuma kowa ya ji ta kuma kowa yana son.
Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ke bayani kan batun shirin kawo tsohuwar ministan man Najeriya Diziana Maduki daga London don ta fuskanci shari'a a hirarsa da Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan. da marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma lokaci ne da zan dan zaku a gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Idan mai sauraro ya saurari shirin da ya gabata, maudu'inmu ya karkata kan matsalar dumamar yanayi, inda muka tattauna da shugaban Nasriya Farfesa Aliyu Jauro a game da irin kalubalen da yake tattare da matsalar dumamar yanayi a faɗin duniya da yunkurin da ake yi domin shawo kan matsalar. Yau kuma Farfesa ya yi bayanin wasu nau'ukan gurbataccen iska da ke da alaka da dumamar yanayi.
Duk lokacin da ka amfani da wannan matamashi ko abun hawa ne ko kamfani ne wanda suke amfani da shi, to in ya kone din nan, shi hayakin nan da kake gani yake fita yana kunshe da sinadarai kala-kala, kamar yadda na gaya miki shi halittan shi abinda ke cikin makamashin zaman beto ana kiransa hydrocarbon, ya kunshe wani nau'i na wanda ake kiransa hydrogen da carbon. To in ya kone yana bada ruwa kuma yana bada iska carbon dioxide. To shine wannan babban iska sinadarin da yake jawo dumamar yanayi. To ba shi kare ba, akwai wasu nau'uka. To cikin iskan da yake fitarwa shi wannan makamashi, akwai sulfur dioxide, wani nau'i ne na iska wanda yake da dangantaka da farin wuta wanda ake amfani da shi, sulfur. Akwai kuma nitrogen dioxide. To duk wayannan nau'uka din da shi carbon dioxide banda dumaman yanayin suka tafi can sararin samaniya suka samu danshin ruwa, yana haduwa ya bada abin da ake kira acid. Acid wani nau'i ne na wani sinadari wanda kowa yance masa acid abu ne da aka san yana barna, in ya taba jikin mutum ko wani abu zai kona shi. To in ya hadu sai kaga an yi ruwan sama ma ya sauko da wannan sinadari na acid. To in ya sauka zai barna, yakan jawo kiga kwano gidaje ya yi tsatsa, saboda in ya sauka kwano ma zai cinye kwano, ko kuma in akwai waɗansu gine-gine zai lalata su, zai kuma shafi tsirrai da bishiyoyi da muke da shi har da namun daji.
Daga makwabciyar Najeriya Nijar kuma, Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi tsokaci a game da gudunmawar da zaizayar ƙasa take bayarwa wajen matsalar sauyin yanayi da kuma irin rawar da manyan ƙasashen duniya suke takawa.
Akwai zaizayewar ƙasa wadda ita kuma tana ta kawo cigaban hamada, banci har kuma itatuwa wanda suke suna kawo ni'ima, suna kawo raba ga waje, itatuwan nan suna mutuwa, ana rashin itatuwa, inda da an ce itatuwa sun kare a guri kenan lalle ƙasa ta zamanto babbaci kenan, duk iska da ta zo tana iya tiyada ita. Duka wannan illolin canjin yanayi ne wanda yake mu ba mu bane ba muka yi dalilin haka. Ƙasashe wanda suka ci gaba, ƙasashe masu arziki su ne suka kawo wannan abu bisa kan ayyukan da suka yi yau kusan shekara 100 da wani abu na tattalin arzikinsu, na abun ma'aikatoci wanda suke da masu aiki da mai da wa'ansu abubuwan da aka sarrafa ta hanyar kimiyya ko kuma ta hanyar da kuma abun da mutum ne ya kirkiro ya sake mishi tsari.
sai dai kuma farfesa yayi jan hankali kan illar dumamar yanayi wanda ba shi da iyaka. Sannan yayi bayanin alƙawarin da Najeriya ta dauka musamman a wajen taron Glasgow a ƙarshen shekarar bara.
In kasashen da suka ci gaba su suka fi amfani da wannan makamashi, in abun nan ya zo sai ya shafi kowa, kamar yanzu kasan su Sin, su America, su India su ne a gaba da suka fi amfani da makamashi saboda ci gaba da suka yi. To duniyan nan kuma ta zo yin zafi ko ina take shafa. Wannan abun ma ya fi shafan kasashe masu tasowa.
Ana ta kokari a ga cewa Najeriya ita ma ta shiga jerin kasashe da suka ci gaba. Yaya wannan al'amari zai shafi wannan yunkurin da ake yi na rage dumamar yanayi?
Cikin abubuwan da aka yarda, su kasashe da suka ci gaba za su taimakawa kasashe masu tasowa na samar musu da wannan fasaha da za su yi amfani da shi, su canja daga amfani da wancan makamashi wanda yake da illa zuwa makamashi mai tsafta. Kuma za su samar da kudade da zai taimakawa wayannan kasashe. To cikin kasashen nan har da Najeriya. To muna fatan dai wayannan abubuwan da aka yi alkawarin su za a cika. Don Najeriya tana gaba cikin kasashen da suka yi alkawari za su rage amfani da makamashin da yake fitar gurbataccen iska na carbon dioxide. Tun da farko ta yi alkawari cewa ba a taimake ta ba ma za ta iya ragewa da kashi 20 zuwa 100. Daga baya kuma ta ce in kuma akwai taimako za ta iya ragewa har zuwa kashi 45. Najeriya ta kara cewa za ta iya ragewa zuwa kashi 47 cikin dare.
Sannan dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka a ci gaba da bayanansa akan yunkurin da kungiyar nan ta Awurka take kokarin yi da haɗin gwiwar EcoFirst Global, ya ce akwai wasu muhimman abubuwan da ya kamata a kula da su domin cimma nasarar shirin samar da itatuwa ga manoma.
Tunda wannan sabon abu ne, kullun abin da muka ce shi ne kowane guri akwai yanayin saban sakalle al'adar mutane da kuma yanda suke rayuwar su da tattalin arzikin su kuma kasan tarihin su. Sannan da ka iya samar da abin da za su karba kuma ya yi maka amfani. Wani ma zai zaci kawai ka zo don ka kwace mai yi gonarsa. Amma ilimi shi ne garkuwa. Idan an ilmantar da mutane to akan alfanun abin da za a yi, a san cewa nage daɗi goma ne. Misali a ce za a baka kuɗi domin ka kula da abu, kuma kai ma za ka iya amfani da bishiyan nan. Idan misali bishiya ce da za a iya cira ɗanta a sayar, ba za a zo a ce maka kawo kuɗin da ka sai da misali goba ko mangwaro ko gwanda ba, da ka shuka a gonarka naka ne, kuma an baka kuɗin kulawa da su, ba wanda yake neman wani abu daga gare ka. Amma abin yana buƙatar ilmantarwa da kiran duk masu ruwa da tsaki domin a gudu tare a tsira tare.
Mai sauraro, a nan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Cewa Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rasha wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata. Sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan Ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin Biden.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Kafin in sallama da ku, ina taya iyalan marigayi Yahaya Dukko da na marigayi Alhaji Aliyu na yaya da za a daura auren ƴaƴansu Hamidu Yahaya da Sadiya Aliyu a gobe Asabar a majami'ar Ekwa ta Mustazu jihar Katsina Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salaman Abo da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu Karl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.